أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته ومن سار على نهجه إلى يوم الدين ما سوراروا السلام عليكم بركم da sake saduwa a cikin sabon shirin mu na fatoyin rahama inda ni Shehu Bala Kabara nake gabatar da wannan shiri a halin yanzu tare da Shehu Malamin mu Dr. Sheikh Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemo za a iya aika mana da sakonnin tambayoyi kamar yanda aka saba ta lambar waya wato 0805782987 0805782987. Za kuma iya aika mana ta adireshin mu na yanar gizo wato fatoyinrahama@yahoo.com. Za kuma iya aika mana ta dandalin sada zumunta akarmakallah bismillah.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد يوم سسول علم وأن اللوكتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبرينا وجهزات مكفارس وكتي دبياني تقيتتي دنغنى دعايو إن سكي مغنى أكن فرلن تأذب وتر رمضان إن دع الله تعالى كيف دعشك سورة البقرة يكتوا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ومن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون ذاب قوات أن آيوي دع الله تعالى يمغنى كان أزم وتر رمضان أجكنزو يعيش مفتا ko ya hada su da wasu batu wasu maganganu wadanda suke nuna Ubangiji Ta'ala yana son sassautawa wannan al'umma ne ba yana son tsananta mata ba kamar yanda yake cewa ma ja'ala alaikum fid-din min haraj bai sanya muku kunci a cikin addini ba wannan shine abinda al-Qur'ani ya nuna a gurare daban-daban kuma wannan shine abinda Allah Ta'ala ya fada a cikin waɗannan ayoyi za mu ga cikin batun farlanta azumi Ubangiji Ta'ala ya ambato batun Al-Qur'ani Allah ya ce shahru ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an watar ramadan wanda aka saukar da Al-Qur'ani a cikin sa Ubangiji Ta'ala ya ce ya saukar da Al-Qur'ani a cikin watar ramadan a cikin daren lailatul qadri a wannan lokacin ne Ubangiji Ta'ala ya saukar da shi zuwa ga Baitul Izza sama ta farko sama ta kusa kamar yadda yazo cikin asar na Abdullahi dan Abbas shi yasa Ubangiji Ta'ala yake cewa inna anzalnahu fi lailatul qadr dalle mun saukar da shi a dare mai daraja a wani guri Allah Ta'ala yake cewa inna anzalnahu fi lailatul mubaraka lalle mu muka saukar da alqur'ani a cikin wani dare mai albarka to dare mai albarka shi da lailatul qadri lailatul qadr kuma a cikin watan ramadan yake saboda Ubangiji Ta'ala ya saukar da alqur'ani a cikin watan ramadan sannan a inda yake magana akan farlan ta'azumi ya kawo batun watan ramadan ya kawo batun alqur'ani wanda yake nuna alaka mai karfi kwarai da gaske tsakanin lokacin azumi da mai yin azumi da kuma shi wannan alqur'ani to kamar Ubangiji Ta'ala yana nuna mana cewa wannan wata na ramadan wata ne na alqur'ani wata ne da ya kamata mu yawaita karanta alqur'ani a cikin sa wata ne da ya kamata mu yawaita tadabburi da ainihin tintintini game da ayoyin alqur'ani wata ne da ya kamata mu yawaita sauraron tafsirin sa da kokarin fahimtar ma'anonin sa da kuma kokarin aiki da abin da ya koyar shi yasa Ubangiji Ta'ala ya jeho maganar alqur'ani yayin da yake maganar azumin watan ramadan da ke shahru ramadan alladhi unzila fihi alqur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, wanda waɗannan duka sifofi ne na shi alqur'ani. Hudan linnasi dai ya zama shiriya ga mutane, wa bayyinatin minal huda kuma ya zama hujjoji ne bayyanannu ƙwaro-ƙwaro waɗanda suka ƙunshi shiriya, wal furqan kuma ya zama mai rabe tsakanin ƙarya da gaskiya, wanda zai bambance tsakanin abin da ke gaskiya da abin da ba gaskiya ba. Wannan sifa ce ta shi alqur'ani, kamar Ubangiji ta'ala yana gaya mana cewa shi alqur'ani an saukar da shi domin a karanta shi, a fahimce shi, a gane shiriyar da take ciki, a yi aiki da ita, a dabbaka ta, don mutum ya sa alqur'ani a gaba ya masa jagoranci wajen tantance abin da yake daidai da abin da ba daidai ba, ya gane bambanci tsakanin ƙarya da gaskiya. Ta hanyar alqur'ani ya gane bambanci tsakanin fari da baki, ya gane bambanci tsakanin daidai da abin da yake barna, ya gane bambanci tsakanin haske da duhu, ya gane bambanci tsakanin hanyar da za ta kai shi aljanna da kuma hanyar da za ta kai shi wuta. Saboda haka ashe ana son yawaita karanta alqur'ani a cikin watan Ramadan tare da fahimtar ma'anarsa, domin idan babu fahimtar ma'anoninsa to babu a sanin wato tantance tsakanin gaskiya da ƙarya din. Idan babu fahimtar ma'anoninsa to babu yadda za a fahimci shiriyarsa. Don haka Ubangiji ya faɗi alqur'ani sai da ya faɗi sifarsa, ga irin kuma yadda yake tasiri, ga irin aikin da yake yi. Don haka mai azumi yana da kyau ya ƙarfafa alaƙarsa da alqur'ani, musamman a cikin wannan wata da shi ne watan alqur'ani. Shi yasa ya zo a cikin hadisin Abdullahi ɗan Abbas wanda Bukhari da Muslim suka rawaito, cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam كان أجود الناس بالخير وكان أجود ما يكون حين يلقاه جبريل في رمضان حين يلقاه جبريل في رمضان يدارسه القرآن وكان ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما يكي جواء النبي صلى الله عليه وسلم يفقوا الخير يفقوا كوتا ce musamman ma lokacin da Jibrilu yake saduwa da shi, yake haduwa da shi a cikin Ramadan, yana mudarasar alqur'ani tare da shi, to suna bitar alqur'ani tare. Kaga ashe kenan Annabi sallallahu alaihi wasallam shi karan kansa idan Ramadan ya zo yakan hadu da Jibril, wanda shine ya saukar da alqur'ani zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, kamar da Allah ta'ala yake cewa kul نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. واتو الروح الأمين شين جبريل شي سوكود القرآني أبس زوجي يرك يا رسول الله جنك زموج كما صدر قئي يسوكد شيد حرش اللاربتي وديك مبيني. أولا قولن الله تعالى كي تعلمه شديد القوى, wanda yake mai tsananin ƙarfi shine Jibril alayhis salam, shi ya koyar da Annabi sallallahu alaihi wasallam alqur'ani. To wannan wanda ya dauko alqur'ani ya zama wasila tsakanin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da ubangijinsa, yakan sauko su yi mudarasar alqur'ani tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam. Har ya kasance a shekarar da manzo sallallahu alaihi wasallam shekararsa ta ƙarshe a rayuwarsa, Jibril ya sauko wajensa sau biyu, suka yi saukar alqur'ani tare da Jibril sau biyu. Ashe kaga wannan yana tabbatar maka da cewa abinda ake yi na tara jama'a a karantar da su alqur'ani su fahimci ma'anoninsa wani abu ne mai kyau kwarai da gaske, wani abu ne mai tushe mai asali, wani abu ne da alqur'ani ya nuna wato muhimmancinsa, ta yadda Allah ta'ala ya hada alqur'anin nan da watan Ramadan. Hakanan abu ne da Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya nuna muhimmancinsa ta hanyar mudarasar alqur'ani tare da Jibril alaihi salam. Haka ce mudarasa shine yin darasi tare da Jibril alaihi salam. Haka musulmin farko sun kasance suna ƙarfafa alaƙarsu da alqur'ani ta hanyar karanta shi, ta hanyar qiyamul layl, tsayawa cikin dare ana karanta shi, ana salloli ga Ubangiji. To wannan duk yana nuna maka wato asalin ko muhimmancin sauraron alqur'ani da tafsirinsa da ma'anarsa. A ƙasarmu ta Hausa an daɗe kusan ana ana ƙara wato nuna mutane muhimmancin alqur'ani a lokacin ramadan tun zamanin shi Usman dan Fodio kamar yadda dan sa Muhammad Bello rahimahullah ya nuna a cikin littafin sa Ifaqul Maisur bayan ramadan yazo akan fita tafsir a saurari tafsirin alqur'ani so ubangiji ta'ala ya nuna mana wannan cikin waɗannan ayoyi ce fa man shahida minkum ash-shahra falyasumhu wanda duk ya halarci wannan lokaci to ya azumce shi ya halarci wannan watan wato ya zama watan ya kama yana cikin koshin lafiyarsa ko ba yana halin tafiya ba kuma ba wato wanda ya rasa hankalinsa ba sannan ba yaro karami ba ya balaga sannan ba macen da take jinin haila ko kuma take jinin biki ba to duk wanda ya halarci wannan lokaci a cikin irin waɗannan sifofi falyasumhu to wajibi ya azumce shi Allah sake cewa wanda ba shi da lafiya ko yana halin tafiya to ya rama ya biya a wasu kwanakin daban wato ya sha azumi in ya so ya biya a wasu kwanakin daban Allah ya sake maimaita cewa yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra sauki ubangiji yake nufi da ku ba tsanani ba wa litukmilu al-iddata wa litukabbiru Allah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun kuma dan ku cika shi adadin kwanakin shi wannan wata ko dai ku yi 29 ko kuma idan ba a ga wata ba ku cika shi 30 sannan ku yi kabbara saboda shiriyar da ubangiji ta'ala ya baku wali tukabbiru Allah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun kuma dan ku zama masu godewa Allah bayan ya faɗu wannan sai kuma yace wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idza da'an falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun yana cikin magana akan azumi sai ubangiji ya jeho maganar addu'a kuma kafin kuma a ci gaba da maganar azumi din uhilla lakum laylatas siyamir rafathu ila nisaikum hikima da ta sa ubangiji ya jeho maganar addu'a da nuna maka cewa mai azumi yana da wani gata na musamman a gurin ubangijinsa kuma wata dama ce ta riƙa addu'a yana roƙon ubangiji ta'ala bukatunsa saboda lokaci ne da zuciyarsa da tunaninsa da komai nashi ya maida shi ga Allah a daidai wannan lokacin kusa yake da Allah ubangiji yana kusa da shi da taimakonsa da agajinsa da ainihin amsa bukatunsa Allah ce wa idza salaka ibadi anni idan bayina suka tambaye ka game da ni fa inni qarib to kusa nake ujibu da'watad da'i idza da'an ina ansa addu'ar mai addu'a lokacin da ya roke ni falyastajibu li don haka su an samu nawa kira wali yu'minu bi kuma su yi ibani da ni la'allahum yarshudun domin su samu shiriya ubangiji ta'ala ya nuna cewa koyaushe bayi suke buƙatar kusanci da ubangijinsu ubangiji kusa yake da su musamman ma a irin wannan yanayi da mutum ya bar cinsa da shansa da sha'awarsa saboda Allah babu shakka ya nemi yarda Allah ya nemi kusanci da ubangiji shi yasa ubangiji ta'ala ya ce su roke ni ni kuma zan ansa musu addu'ar su qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin ku roke ni in ansa muku wadanda suke girman kai ga barin roko na to za su shiga jahannama suna kaskantattu shi yasa manzo sallallahu alaihi wa sallam ya gaya mana cewa mai azumi yana da addu'ar da ba a mayar masa da ita wato mutumin da ya azumi ya zo buɗe baki ya ɗaga hannu ya addu'a ya roki Allah to a wannan lokaci ne na karɓar addu'ar mai addu'a don haka ba komai ne yake a kanmu ba illa mu yi ikhlasi mu yi dan Allah mu yi azumin nan da niyyar cewa ubangiji ta'ala ne ya wajabta mana shi ya farlanta mana shi kuma lada muke nema a wajensa ba mu yi shi ba saboda al'ada mu tashi mun gani ana yi saboda haka kuma kawai muke yi don haka ya kasance azumin bai hana mu duk abin da muka saba yi ba na laifuffuka muka saba yi na wasu maganganu ko ƙarya ko rashin mutunci. Idan muka yaka to da mu da waɗanda ba sa azumi duk ɗaya muke. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man lam yada qawla az-zura wal 'amala bih falaysa lillahi hajatun bi an yada'a ta'amahu wa sharabahu. Wanda bai bar munar magana ba ko ƙarya da aiki da ƙarya alhalin yana azumi, to Allah baya buƙatar ya bar cin sa ko shan sa, to baya buƙatar azumin nasa gaba daya. Shi yasa ya tabbata wani hadisi manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa rubba sa'imin laysa lahu min as-sum illa al-jaw illa al-jaw wa rubba qa'imin laysa lahu illa as-sahar. Akan samu mai azumin da ba shi da wani rabo ko kaso daga cikin azumin sa in ba yunwa ba, kamar yadda akan samu mai qiyamul layli wanda ba shi da wani rabo a cikin qiyamul laylin sa in ba rashin bacci ba. Allah ta'ala ka tsare mu, ka kiyashe mu. Allah ta'ala ka kyautata niyyar mu, ka ba mu ikon azumtar wannan watan cikin ikhlasi, ka karbi ayyukan mu, ka gafarta mana laifukan mu.
Amin summa amin. Mallan tambaya ta farko tana cewa mutum ne ya samu raka'a ɗaya a sallar magariba, to da ya tashi sai ya kawo ragowar biyin a jere ba tare da zaman tahiya ba, shin zai sujjada rakanuwa ko kuwa?
To duk da cewa al-aslu ko kuma mu ce ar-rajih sahihiyar magana shine ya tashi ya kawo ɗaya ya zauna ya tahiya, sannan ya tashi ya kawo ɗaya sannan ya zauna ya tahiya ya sallama, wannan shine sahihiyar magana kamar yadda muka sha faɗa. Amma in yayi wannan din ba za a ce sai ya rabkanuwa ba, kauli ne daga cikin maganganun malamai waɗanda suke ganin zai yi lamuwar abin da ya rasa. To in yayi wannan ba za a ce ya yi rabkanuwa ba da zai yi wa sujjada abin nan, sai dai ba haka ya dace a ce yayi ba, haka ba wata sujjada da zai yi.
Na'am. Sai tambayar da ta fito daga Mustapha Rabi'u ya ce menene ingancin wannan hadisi Qudsi da Allah yake cewa duk wanda ya ambace ni a cikin ransa zan ambace shi a cikin zatina, duk wanda ya ambace ni a cikin taron jama'a zan ambace shi a taron jama'ar da ta fastasa. Yace menene ingancin wannan hadisi?
Hadisi ne ingantacce, hadisi ne wanda Abu Huraira ya rawaito yana cikin Bukhari da Muslim. Ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya rawaito shi daga ubangijinsa wanda Allah ta'ala a ciki yake cewa wato ana inda zanni abdi bi ina nan tare da zaton da bawa na yake mu, wato ana son bawa ya kyautata zaton da yake da Ubangiji. A wata ruwaya da ce in zanna khairan fa khairun wa in zanna sharran fa shar, in yayi kyakkyawan zato game da ni to ya ga kyakkyawa, in kuma yayi mummunan zato game da ni to sai ya ga kuma mara abin da sakamako mara kyau. To a cikin sa ne Allah ta'ala yake cewa man zakarani fi nafsihi zakartu fi nafsi wa man zakarani fi mala'in zakartuhu fi mala'in khairin min mala'ihi, wanda duk ya ambace ni a ransa zan ambace shi a raina, wanda ya ambace ni cikin wani taro to zan ambace shi cikin taron da ya fi nashi alkhairi. Wato abinda ma'aiki abinda Allah ta'ala yake nufi a nan, wanda shi kadai ya tuna Allah ko ya karatun Qur'ani ko ya yi sallah, wanda duk sunan su zikiri, wanda Allah ta'ala ya tsaki musallata li zikiri, ko ya yi sallah cikin dare ya yi nafilfilu, ko ya zauna ya karanta Qur'ani wanda shi ne mafificin zikiri, ko ya zauna ya yi tasbihi subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar, ya yi waɗannan kalmomi ko subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al'azim, wanda su ne kalmomi biyu da Allah ta'ala yake so kuma suke nauye ya ba mizanin bawa ranar gobar kiyama, kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kalimatani khafifatani 'ala al-lisani habibatani ila ar-rahman thaqilatani fil mizan subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al'azim. Ya zauna yana faɗar waɗannan kalmomi ko dukkan wani nau'i na zikiri da ya tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wa sallama, mutum ya zauna shi kadai yana yi ba tunanin kowa sai Allah, kamar yadda ya zo a cikin hadisin mutanen nan guda bakwai da Bukhari da Muslim suka rawaito mutane guda bakwai wanda yazilluhum Allahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluhu ubangiji na sa su a inuwar salani da babu wata inuwar sai tashi daga ciki waɗannan mutane bakwai wa rajulun zakara Allah khaliyan fa fadat aina da mutumin da ya tuna Allah ya ambaci Allah shi kadai ba tare da kowa yana gurin ba fa fadat aina idanunsa suka zuka kwararo da hawaye to yana cikin waɗanda za a sashi aljanna a za a sashi a inuwa ranar da babu wata inuwa sai ta ubangiji to wannan shine mutum ya ambaci Allah shi kadai ko ya ambace shi cikin taro wato ya zo guri ana lagu ko ana abin nan shi ma shi ya zama yana ambatan Allah a gurin ko ya zo masallaci inda jama'a suke ya tashi yayi nafilfulu ko ya tashi ko ya zauna ya karatun Qur'ani ko ya zauna ya ambaci Allah ya tasbihi to ubangiji ta'ala zai ambace shi cikin mutanen da suka fi nashi shine Allah ta'ala zai ambace shi a cikin mala'iku to wannan shine abin da hadisin yake nufi wato bawa ya zama yana tuna Allah yana ambatar sa a kowane lokaci sawa'un shi kadai ne ko yana tare da jama'a kai ya zama na ambatan Allah sa zai takaita a wani yanayi banda wani yanayi shi yasa yazo cikin hadisin Aisha radiyallahu ta'ala anha wanda Imam Muslim ya rawaito take cewa kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha ala kulli ahyani annabi yana ambatan Allah a kowane yanayi wato sawa'un yana shi kadai ko yana tare da mutane ko yana tafiya ko yana zaune ko yana cikin koshin lafiya ko ba shi da lafiya ko wani lokaci yana halarta da ubangiji a zuciyarsa to wannan shine abin da ake son bawa ya zama allazina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqi as-samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina adhaban nar Allah ta'ala ya yi rafadar bayansa masu hankali karbabbu amintattu zababbu a cikin bayansa shi allazina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wanda suke ambatan Allah a halin tafiya suke a tsaye suke ko a zaune suke ko a kishingida suke suna tintintini game da halittar sammai da ƙasa suna cewa Allah baka halicci waɗannan abubuwa domin barna ba ko dan wasa sarki ya tabbata gare ka ka tsare mu daga azaba ta wuta to wannan shine abinda ake nufi da wannan hadisi ne tabbatacce hadisi ne kursi hadisi ne wanda yake zaburar da mutum ya kasance tare da Allah a cikin kowane yanayi
na sai tambayar da take cewa malam ni direba ne na kade wata mata har ta rasu ina da larura wadda ta sa nake tsoron idan na fara azumin kafin na kai ƙarshe zan shiga wani hali shin yaya zan yi kuma yin jinkirin da na yi babu komai a cikinsa
to kafarar wanda ya yi kisa bisa kuskure kamar yadda Allah ta'ala ya ce ya yi yanta baiwa fa tahriru raqabatin mu'mina wadiyatun musallamatun ila ahlihi wa lam yajri fa siyamu shahrayn mutatabi'ain ya yanta baiwa ya bada diya ya yanta baiwa ko kuma ya yi azumin wato in bai zai iya bai samu baiwa ba ko baya da kuɗin da zai yanta baiwa ko bawa to ya yi azumin wata biyu to duk wani abu da ubangiji ta'ala zai farlanta ko zai shar'anta a rate yake da istifa'a wato in mutum zai iya idan ya kasance akwai uzuri akwai larura da za ta hana mutum ya yi wannan abu kuma larura ta gaskiya ba wacce take ta ƙarya ba ba kuma larura wacce ake zato ba larura ce tabbas yana da tabbas saboda ya san da ita to shikenan wannan abin ya sauka da kansa duk abinda mutum ba zai iya ba la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha ubangiji baya kallafa ma wata rai sai abin da za ta iya. Saboda haka idan har ba zai iya ba, to wani bai kallafa masa sai yayi ba, amma ya sani ba abin da yake zato ba, abin da ya tabbatar. Domin kamar a cikin tambayarsa ya nuna cewa yana zato. In zato kake yi, wannan ba za ka yi aiki da zato ba, ka sare yadda wani abin da Ubangiji ta Allah ya farlata maka, sai idan kana da tabbas. Saboda a baya ka san, ka gwada yin azumin Ramadan, misali ka kasa yi, wanda ta sa dole kai haƙura ka daina yi, kake ciyarwa. Ka kai wannan marhalar, ka kai wannan matakin da ba za ka iya yi ba kwata-kwata, to wannan shine ake cewa to abin ya faru da kanka. A ita kafarar kisan kuskure babu ciyarwa a ciki, ba ce idan mutum ya kasa, ya kasa wato bai sami abin da zai yanta ba, bai kuma iya yin azumi, ba a ce ya ciyar ba, ba an bace ciyarwa ba. Mas'alar kafara mas'ala ce tawqifiyya, wato mas'ala ce da ake gina ta akan nasi kawai, ba a gina ta akan kiyasi. Ba ka yin kiyasi ka ce to ka kwatanta ta da kaza, a to ku kwatanta ta da wanda yayi zihari, ko ku kwatanta ta ga wanda ya tara da matarsa cikin azumi da gangan, an ce ciyar. A ita ba za ka yi kwatance ba, babu kiyasi a cikinta. Dan haka wani abu ne na nassi, in akwai nassi shikenan, babu nassi to babu wani kiyasin wani akan wani a wajen kafara. Saboda haka in har babu abin da zai yanta, saboda babu abin da inda zai samu bawon da zai saya yanta, ko babu kuɗin da zai sayi bawon, kuma gashi yana cikin rashin lafiyar da ba za ta bashi ya azumi ba kwata-kwata, shikenan kafara ta faɗi da kansa. Domin kafara ta kan iya faɗuwa da kan mutum idan ya kasance ba shi da iko, ba shi da halin yayi ko ɗaya daga cikinsu.
Na'am. Tambayar Saratu take cewa malam, menene gaskiyar hadisin da ake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa ɗaya daga cikin matansa cewa tsifa da daddare tana rage gashi, kuma tsifa da asuba tana ƙara gashi?
Wannan ƙarya ne, ba gaskiya bane. Ba wani hadisi da manzo Allah ya gaya mutum mace daga cikin matansa, ko wasu ma da ba matansa ba, cewa in sun yi tsifa da daddare gashin su zai ƙaru, in ba su yi ba gashin su zai ragu. Wannan matsala ce dai ta su masu ƙarancin gashin, da su za su kago wannan abu, amma wannan ba shi da alaka da samun gashi ko rashin sa.
Na'am. Sai tambayar da take cewa malam, shin mace za ta iya wankan tsarki da kitsan zare na daure-daure wanda ba duka gashin ya rufe ba, saboda zaren warwara aka nada shi yadda ruwa zai ratsa gashin?
Dama abin da ake bukata kenan, a wanka ruwa ya je ya tabo usul shar, ya tabo can kasa, can tushen gashin. Idan ruwa zai je ya tabo shi kenan, dama abin da ba a so ya zamana akwai abin da zai hana ruwa ya tabo usul shar, wato tushen gashin mace, idan har an samu zai shiga babu wani abu.
Na'am. Wannan kuma ya ce mutum ne yake tashi kiyamun laili, wani lokacin yakan makara har sai dabda ketowar alfujir. Idan kafin ma ya alwara alfujir din zai iya ketowa, to zai iya rama wuturin da ya kubce masa a wannan lokaci ko kuwa?
To wuturi shine sallar dare. A sallar dare ita ce sallar da ake yi daga isha'i zuwa dab da huduwa alfajir. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa fa idza khashiya as-salatu salatul layli masna masna, fa idza khashiya ahadukum as-subha falyusalli rak'atan wahidatan tutiru lahu ma qad salla. Sallar dare raka'a bi ce. Idan mutum ya yi biyu ya yi sallama, ya biyu ya yi sallama, ya biyu ya yi sallama, sai ya ji tsoron kada alfujir ya keto, to sai ta shi ɗaya, sai ta cike masa sallarsa ta zama wutiri. Wannan shi ake cewa wutiri, yana kasancewa kafin huduwa alfujir. Idan alfujir ya wato lokacin wutiri kuma ya wuce, sai dai ya zo a cikin hadisin Aisha radiyallahu ta'ala anha cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan wata sallolin da yake da dare sun kubuce masa, yakan sallaci raka'a 12 da rana, yakan sallaci raka'a 12 da rana idan sallolin kiyamul layl suka kuce masa. To idan mutun yayi haka ba wani abu yayi sunna, idan kuma bai samu yayi ba yana da niyyar yayi, dare ya zo karshe shikenan ya wuce shi, kuma Allah zai rubuta masa ladan sa tunda ba ya saba yi illa iyaka wannan karan ya samu uzuri.
Na'am. Sai wannan kuma yake cewa malam mutun ne ya tsiri kiyamul layl a zaman nina sakamakon kasa bacci da yayi da wuri, shin ya matsayin hakan yake?
To Annabi sallallahu alaihi wasallam in yana cikin halin tafiya bai cika yin kiyamul layl ba, bai kiyamul layl a cikin halin tafiya. Da mutum zai yi ba za a ce yayi laifi ba, ba a ce ya saba Allah, amma dai al'asul shine mutum ya huta, idan ya kasa yi ya tashi ya salla ba wani abu.
Na'am. Wannan kuma ya ce shin malam akwai wata falala da ta danganci karanta suratu Yasin?
Duk hadisan da aka rawaito akan suratu Yasin ko iza waka hadisai ne da basu inganta ba. Akwai hadisin Yasin qalbul Qur'an, cewa Yasin zuciyar Qur'ani ce, hadisi ne mawdu, hadisi ne na ƙirƙirarre na ƙarya wanda bai inganta ba. Haka ba wani hadisi ingantacce da ya faɗi falalar karanta waɗannan surori.
Na'am. Wannan kuma ya ce shin ya halatta mutum ya amsa gayyatar jana'izar kafiri?
To duk inda zai je jana'iza ko ta'ziya, galibi jana'iza za a yi wasu abubuwa waɗanda shi a addininsa sun saba, wato ya ci karo da shi abinda addininsa ya zo da shi, kaga irin nan ba zai amsa ba. Amma ta'ziya zai iya zuwa ta'ziya, domin kamar yadda muka ce ta'ziya lallashi ce, ka je ka nuna alhininka, ka nuna lallashinka ga shi wanda aka yi wa rasuwa, musamman idan ana tare da shi. Wannan babu komai wanda ba musulmi ba je a yi ta'ziyar mutuwarsa ko baya da lafiya a je a dubo shi, wannan duk musulunci bai hana ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya je a dubo dan wani bai hude wanda ba shi da lafiya, yana kwance Annabi ya je duba shi, a dalilin haka ma har yaron ya musulunta. Annabi yake cewa ka ce la ilaha illallah, ka ce la ilaha illallah, sai yaron ya kalli baban sa ya kalli manzo sallallahu alaihi wasallam, sai baban sa ya ce kai ba Abul Qasim biyayya, kalkunyar Annabi sallallahu alaihi wasallam kenan, kai masa biyayya, sai ya fada, shi kenan ya samu ya tsira. Kaga a sanadiyar wannan ne, wannan babu laifi illa iyaka dai ba za ka je ta'ziyar wanda ba musulmi ba kuma karka neman masa gafara, wannan Allah ta'ala ya hana. Ma kana lin nabi wal ladina amanu yastaghfiru lil mushrikeen walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Bai dace ga annabi ba, bai dace ga mu'minai ba wanda suka yi imani tare da shi su nema ma waɗanda suka mutu suna hada Allah da wani, su nema masa gafara koda ko dangin su ne makusantansu ne, wannan Allah ta'ala ya hana. So ba zai je yana cewa Allah ya gafarta masa ko Allah ya sa shi a aljanna, a'a, zai je ya faɗi wata kalma da take nuna lallashinsa da alhininsa da nuna damuwarsa ta yi wannan mutum baƙin cikin rashin ɗan uwansa. Wannan duk ya halatta ba komai. Jana'iza za a yi wasu abubuwa wanda a nan ko dai zama ɗan kallo kawai ko a yi tare da shi, in ya zama ɗan kallo kaga bai da amfanin zuwa gurin, in kuma ya zama tare da shi aka yi to wannan kaga ya fi komai muni kuma. Na'am.
Wannan kuma ya ce malam a shari'ance menene hukuncin ibadar mutumin da yake cin haram?
Ibadarsa daban, haramun ɗinsa da yake ci daban. Wato wanda yake cin haram ba za a ce in yi sallah Allah bai karɓa ba, ko in yi azumi azuminsa bai yi ba, ko idan ya hajji hajjinsa ba ta yi ba, wannan ba za a faɗi haka ba. Illa iyaka wannan ibadar tana nan, haram ɗin da yake ci kuma wannan shi ma yana nan, ana rubuta masa. Idan aka je lahira za a auna, na farko idan abin da ya shafi haƙƙin mutane ne dole a nemi haƙƙinsu a gurinsa, dole ne ya biya su haƙƙinsu. Ya ci dukiyar wani to dole ne a ebo hasana ɗin can da ya ibadar can da ya yi, a ba mu wanda ya cuta in ya cinye kudin wannan a debo kudin sa a bashi kamar da yazo da cikin hadisi hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye sahabban sa kun san waye tsiyatacce ataduruna man al-muflis qalu ya rasul al-muflis man la dirham lahu wala dinar al-muflis tsiyatacce shine wanda bashi da dirhami bashi da dinari kace bashi da naira bashi da dala bashi da taro da kobo shine ayu tsiyatacce kace a wannan bashi bane tsiyatacce shine wanda zai zo ranar gobe kiyama zai zo da sallah zai zo da azumi zai zo da haji wato zai zo da hasanat kyawawan ayyuka amma wa qaddara ba hada wa shatama hada wa akala mala hada ya daki wannan ya zagi wannan ya ci dukiyar wannan can wato ya ci haram sai a rika iban hasanat din sa fa tu'khadhu min hasanati fa yutali hada wa yu'khadhu bi tu'khadhu min hasanati li hada a iba a dumbuza a ba wannan gurgudan abin da ya cuce shi wannan ma a bashi gurgudan cutar da ya masa wannan ma a bashi gurgudan cutar da ya masa har sai idan hasanat din sun kare ya zama na babu abin da zai biya wannan bashin to sai a rika ebo laifukan waɗanda ya cuta ana yaba masa ebo na wancan yaba masa ebo na wancan yaba masa gashi a ce a ja shi zuwa wuta ya tashi babu komai hasanat din da ya duk sun tafi a banza domin duk ya yi biyan bashi da su a ranar gobe kiyama da kila basu ma isa ba an ebo wasu sayi'at din ma da bai yi ba an ƙara yaba masa a dalilin cutar da ya yi saboda inda a ce hasanat din inda a ce ibadar sa ba za ta yi ba kaga ta ina zai samu hasanat din da za a yi ba don ya nuna ibadar sa tana nan za ta yi abinda ba zai yi ba sai dai ibadar take da ta'alluki da wannan kudin ta'alluq mubashir wato kamar ya dauki kudin yayi sadaka wannan yayi aikin banza ba za a bashi lada ko ba kudin sa bane amma da zai biya ya je haji hajjin sa tana nan kudin kuma yana nan a matsayin tunda hajjin wani aiki ne daban shi kuma kudin da ya biya wani aiki ne da wani wasila ce zuwa hajji amma ba ita ce hajjin ba to anan ba za a iya cewa hajjin sa ta bace ba sai dai kuma wannan zunubin da yayi yana nan tare da shi so za a ce ibadar sa tana nan zunubin sa yana nan kuma ranar gobe kiyama duk wanda ya cuta sai ya biya shi in kuma aka tashi biyan ga yadda za a yi biyan kaga shi abu ne wanda ba kyau
wannan tambayar kuma take cewa malam na kasance ina azumin ramuwa bayan an sha ruwa nayi sallar magriba kafin isha'i sai al'ada ta zo min shin zan sake wannan azumi ko kuwa
indai har mace wato rana ta fadi al'adar ta bata zo ba sai bayan rana ta fadi ne al'adar ta zo to azuminta ya cika ko da bata ci abinci ba to da za a ce rana ta fadi sai kuma al'adar ta zo a shikenan azuminta ya kai karshe tunda Allah ta'ala cewa yi wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr ثم أتم الصيام إلى الليل ثم أتم الصيام إلى الليل sannan ku cika shi azumin ku zuwa dare kaga ita ce gaya da zarar dare ya shigo to shikenan azumi ya zo karshe shi yasa manzo sallallahu alaihi wa sallam yake cewa idza aqbala al-laylu min hahuna wa adbara an-naharu min hahuna wa gharabat ash-shams faqad afṭara as-sā'im idan yini ya ba da baya ta nan dare ya fito ta nan rana ta fadi to mai azumin sa ya zo karshe to in dai har rana ta fadi shikenan azumin ta ya zo karshe ta yi wannan azumin ta cinye shi so wannan azumin ta yayi
na'am wannan kuma yace malam na ci abinci sai na manta ban kuskure baki na ba nayi sallah a haka to ya hukuncin sallah ta
ba wani abu sallar ka ta yi ba wajibi ba ne don ka ci abinci sai ka kurkure baki sannan sallar ka za ta yi ana dai so idan mutum zai yi sallah din ya yi tunanin sallar sa da cewa laula ana shakka ala ummati la amartu bis siwak ma a kulli sala ba dan kada in matsawa al'ummata ba da sai ya ce kowane sallah za su yi aswaki kaga wanda zai aswaki babu shakka zai tsaftace bakin sa to wannan mustahabbi ne ba wajibi ba ne to da inda ya ci abinci kuma je sallah a haka sallar sa ta yi ba wannan
na'am sai tambayar Samir Sabafaye yace dan Allah malam ina so a yi min bayani dangane da halaccin sana'ar daukar hoto
to mun sha magana akan wannan abin da ya shafi daukan hoto shi hoton mun fadi ire-iren sa amma dai watakila yana fadar hoto na kamera mai motsi ko mara motsi wannan ya danganta da abin da zaka dauka idan zaka dauki hotuna ne waɗanda suke daidai da bukatar mutane bukata kuma mai kyau ba mara kyau ba to babu wani abu wato ba zaka dauki hoto na tsaraici ba fara hoton da kasancewa bai halatta wannan hoton a yi shi ba wannan babu wani abu hoto ba duka ne aka haramta ba an hana wanda yake zane ne aka zana shi da hannu wannan haramun ne mai wannan sana'ar kasancewa sana'a yake ta haram haka yana neman abinci ne ta hanyar da bata halatta ba ko wanda yake sassaɗa mutum-mutumi wannan shi ma sana'arsa ba ta da kyau muguwar sana'a ce ba ta da kyau ƙarshensa ba zai kyau ba domin a ranar gobe kiyama za a sa shi a wuta kuma a ce ya hurawa abin da ya sassaƙa ko ya zana rai kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ashaddu an-nasi azaban al-musawwirun mafiya tsananin mutane azaba su ne masu yin taswira masu yin hoto wato ko masu zanawa ko masu sassaƙawa ko masu abin nan kwaɓa laka su gina shi da laka duk waɗannan su ne al-musawwirun wanda zai ɗau na kyamara mai motsi ko mara motsi wannan baya ciki saboda shi wannan inuwa ce take reflecting akan ita kyamara ɗin kamar ka kalli madubi ne babu bambanci so wannan ba zai shiga ba shi wannan ya danganta kuma da irin abin da zaka ɗauka aka ɗauki hotuna marasa kyau hotunan batsa hotunan tsireci hotunan da aka yi su da wata shiga wacce bata dace a musulunci ba to wannan babu shakka ka taimaka wajen isha'atul fahisha yaɗa alfasha cikin mu'mini wanda Allah ta'ala yake cewa innal ladhina yuhibbuna an tashi'a alfahishatu fil ladhina amanu lahum adhabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun lalle waɗanda suke son su ga alfasha ta yaɗo cikin mu'minai Allah ce suna da azaba mai raɗaɗi a nan duniya suna da irin ta a lahira Allah ce Allah ya sani ku ne ba ku sani ba to in har zai yi irin waɗannan hotuna babu shakka wannan yana cikin waɗanda ya haibuna an tashi alfahishatu fil ladina amanu an tashi alfahishatu fil ladina amanu yana son alfasha ne ta yaɗo cikin mu'minai amma in dai zai takaita akan abin da ya san cewa a shar'ance wannan ba haramun ba ne wannan sallah a kawo yara ya dauke su ko wani wanda yake son zai passport ya dau hoto ko wata mu'amala take bukatar hotuna ya dau hoto wani abu dai wanda an san cewa a shar'ance babu mahdhur babu wani abu da aka hana wannan babu komai a ciki insha Allah
na'am shi kuma wannan yake cewa menene hukuncin yin kitso ga ɗa namiji
to al'asulu shi kitso al'ada ce ba wai shari'a ba ce don haka hukuncinsa irin hukuncin da musulunci ba wa al'ada kamar misali yanzu a cikin al'ummomi kamar laraba maza sukan yi zafira sukan yi kitso saboda suna da gashi da yawa kuma sukan bashi ya zubo sukan ɗaɗɗaure shi domin kada ya riƙa wawwatsewa wannan maza suna yi mata kuma suna yi kamar yadda maza sukan bar kansu ba kitsan mata ma sukan bar kansu ba kitsan wannan a cikin al'ummar larabawa da jajaye waɗanda Allah ya ba su yalwar gashi suna wannan ko a cikin al'ummar da ba laraba ba ana samun haka amma al'ummar mu ta Bahaushe al'umma ce da matan ma ba su da yalwar gashi bare maza ila iyaka dai nasun ya ɗara na maza to kaga namiji ya ce ya yi kitso a irin wannan al'umma to ba ya da wata buƙatar yin kitson illa kawai yana so ya kwatanta kansa da mata ne saboda ita mace a wannan al'umma ta mu ta Bahaushe Hausa Fulani su suke kitso don haka kaga idan mutum ya zo yana kitso to ƙoƙarinsa yake tashabbuhi ya yi mata da suke cikin wannan al'ummar wanda kuma Allah ta'ala wanda maza Allah yake cewa Allah ya tsinewa matan da suke wato kwaikwayon halitta irin ta maza ko maza su kwaikwayi irin ta mata Allah ya tsine musu don haka zai shiga cikin wannan tsinuwar ko shakka babu. Kamar mutumin da zai daura zani ne, to sai je bahaushen da zai je sai a tamfa da zai ai masa dinki na mata ya sai daura zani da riga. Kaga koda a cikin al'ummomi akwai wanda suke maza su daura zani, Larabawa maza su kan daura zani, kaje ka ga mutanen Yemen kaga suna ta yawo da, ko mutanen Somalia kaga suna ta yawo da zanin su a daure. Su wannan shiga ce ta maza, su a can ba za su zama ce kuma da wannan shigar ba, su kuma maza matan su za su dogayen kaya, kaga maza sai su daura zani, to wannan shigar su ce. Mu kuma maza su saka kaya da suke jamfa ce da wando ko babbar riga, mata kuma su daura zani. To in ka zo cikin wannan al'ummar kana danta sannan ka daura zani, to kowa ya ganka zai ce kai shigar mata, dan Allah zai tsine maka domin ka kwatanta kanka da mata. To haka nan cikin al'ummar wanda zai kitso ya kwatanta kansa da mace, saboda haka wannan yana cikin waɗanda aka tsinewa, ko ya ce zai yi kitso saboda ya ga wani dan bol ko wani dan drama wanda ba musulunci, bai ma san musulunci, baya gaban sa ba musulmi bane, yana yin kitso shi ma ce zai kwaikwaye shi, ya ga Bob Marley yana kitso shi ma zai kwaikwaye shi. To kaga wannan ya shiga cikin waɗanda kuma yake tashabbu bil kuffar, nabi ya ce man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum, wanda duk ya ce zai kwaikwayi shiga ko kamanni irin na wasu mutane, to kawai ya sa kansu shi ma ya shiga cikin su, saboda haka wannan ba shi da kyau.
Na'am. Sai tambaya ta gaba wadda take cewa malam menene hukuncin wanda yayi mafarki alhalin yana azumi?
Ba wani abu, dan mutum ya mafarki yana azumi, ya tashi in har ya ga wani abu sai ya wanka, azumin sa yana nan, ba abin da ya taba azumin sa.
Na'am. Wannan kuma yake cewa malam nakan yi mugun mafarki kamar na ga na ji ciwo ko kuma ina taune harshe na, shin wani mataki ya kamata na dauka a shari'ance?
To kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisi sahihi, cewa mafarki iri uku ne, akwai mafarki, akwai ar-ru'ya wacce take min Allah, akwai ar-ru'ya mafarkin da daga Allah ne, akwai mafarkin da yake min ash-shaytan, daga shaytan ne al-hulum, mafarkin daga shaytan ne, akwai kuma mafarkin da yake hadithun nafs ne, abinda mutum yake saka a ransa ne kawai yake ta mafarkin sa. To ru'ya allati min Allah, mafarkin da mutum yake yi wanda za a ce daga Allah ne, shine mafarkin da yake na gaskiya, mafarkin da yake na gaskiya. Galibi kuma masu yi mafarki ya zama gaskiya sune wanda suka fi kowa gaskiya a rayuwarsu. Asdaqun nas ru'ya asdaqukum ru'ya asdaqukum hadithan, kamar da manzo Allah yake cewa wanda ya fi ku fadar gaskiya, to mafarkin sa ma haka zai zama gaskiya. Shi yasa mafarkin annaba gaba ɗaya yake gaskiya, saboda su ba sa ƙarya, duk maganganun su gaskiya ce, don haka mafarkan su duk in suka yi gaskiya ne. To haka cikin bayin Allah wanda ya fi kowa gaskiya ya zama tsakanin sa da Allah, akwai gaskiya tsakanin sa da kansa, akwai gaskiya tsakanin sa da mu'mini, akwai gaskiya, to wannan shi ba mafarkin sa zai zama mafarki ne daga Allah. Akwai kuma al-hulub, wanda shi ne mafarkin da yake daga shaidan, shi kuma galibi shaidan ne yake tsoratar da mutum, tunda an san mai bacci kurwarsa fita take daga jikinsa, ruhinsa fita take daga jikinsa, wanda ba fita ta gaba ɗaya ba, ba fitar da ake kira mutuwa ba, a fita ta sai ta dawo. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. لكن لو كنت لن روح سادات فتاة ذات إيه واده روح شيء أرواح الشياطين رو رو روح شيء نانو فأولا لو كنت ذات إيه بات تورو لكن سيمة لك مفريكين أبن بان تورو كوي مفريكين غاشنن باكي ko wani kai yana binsa, ko gashi nan zai fada wani rami, ko gashi nan wata wuta ga dangadan ta nufo shi, abubuwa dai na ban tsoro. To galibi wannan zaka samu daga shaidan ne yake tsoratar da mutum da wannan. Idan mutum ya ga haka, Annabi sallallahu alaihi wasallam ce mutum ya ga haka, to in ya tashi ya a'udhu billahi minash shaitanir rajim, ya sa'iz billahi minash shaitanir rajim, ya tofa a hannunsa na hagu sau uku ta a'udhu billahi minashaitanir rajim a'udhu billahi na tofawa sannan ya tashi ya salla raka'a biyu sannan ya canza gurin kwanciya inda yana gefen katifa ta bangaren dama ya koma can gefe bangaren ko ya koma tsakiya ya dai canza gurin kwanciya to insha Allah abinda ya gani ba zai cuce shi ba mana shi da abinda annabi ya faɗa kai kuma farki na uku hadisin nafs abinda yake damun ka a rai to galibi abinda mutum yake damun sa kuma in bacci sai ya riga ganin sa wato wani abu yake so sai kulle yana saka abin a zuciyarsa da zarar ya bafar ya banta bacci ya kwanta bacci sai ga ko ya samu abin ko ya ga an hana shi wato dai ga wani abu da yake da alaka da abin kamar mutum da yake jin yunwa ta tsananta bacci ya dauke shi to sai ya ga gashi na yana ta cin abinci an kawo masa abinci kala-kala iri-iri yana ta hadama saboda wannan ne a ransa ko yana jin kishi bacci ya dauke shi ga an kawo masa ruwan sanyi ko an kawo masa lemuka iri-iri yana ta sha ko yana son wata da aure kawai ya rika mafarkin gashi na daura musu aure gashi nan ga ta tare gashi da sauransu dai wannan shi ake kira hadisin nafs wanda ba shi da wani tasiri duk kawai sake-sake ne a zuciyar ka kawai yake bayyana a cikin baccin ka haka in har abin tsoro kake gani to wannan daga shedan ne sannan kai mafarkin ka tashi ka isti'aza tofa a hannunka na hagu ka yi sallar raka'a biyu ka canza gurin kwanciya ba zai cuce ka ba insha Allah
na'am sai tambayar Abu Mus'ab yace malam menene hukuncin sake yin kiran sallah a yayin da za a haɗe maghrib da isha'i
za a hada maghrib da isha'i ba a saki kiran sallah kiran sallah farko ita ce kiran sallah da aka yi ta maghriba wacce take sanar da lokacin sallar maghriba yayi shine don kiran sallah abinda ake nufi kiran sallah al-ilam bi dukhuli waqti as-salah bi alfazin makhsusa bi alfazin makhsusa fi awqatin makhsusa wato mutum ya sanar da cewa lokacin sallah yayi ta hanyar amfani da wasu kalmomi da shari'a ta kebanci shine kiran sallah ka sanar cewa lokacin sallah kaza yayi ta yaya zaka sanar shine ta hanyar amfani da kalmomin da shari'a ta kebance sune kalmomin kiran sallah ba wasu kalmomi daban ba to kaga lokacin da aka kira sallar magriba lokacin ta yayi wanda yake nesa ko mata da suke cikin gida za su bar abin da suke su kama sallah dan lokacin ta yayi in kun tashi za ku hada to sallar isha'i lokacin ta bai ba lokacin ta bai yi ba saboda ka ba batun ka kira ta saboda ai ba kai kadai ne zaka yi sallar ba wanda yake cikin gida shi ma zai yi sallah da kiran sallar ka to in ka kira sallah kuma la halal lokaci kaga shi bai da amfani wanda kuma yake nan shi ba bukatar ka kira shi ikama kawai zaka yi dan ya miƙe a tashi a hada sallah saboda ka in aka yi kiran babu wata kiran sallah a tsakanin kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam da yazo Muzdalifa zai hada sallolin sa biyu ya kira sallah ne ya kira sallah isha'i lokacin sallah isha'i ya kira sallah sannan sai ya kai magriba akai isha'i ya kira sallah daya da iqama biyu kowace za a yi mata iqamar ta wannan shi ne abin da mutum zai yi
na'am to masu sauraro alhamdulillah anan muka kawo ƙarshen wannan shiri namu na fitoyi rahama a yau za a iya aiko mana da sakonnin tambayoyi ta lambar waya wato 0807-5289-74 0807-5289-74 za kuma iya aiko mana ta adireshin mu na yanar gizo wato fatoyinrahama@yahoo.com ko kuma a dandalin mu na sada zumunta don haka a madadin shehu malamin mu Dr. Sheikh Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemo da kuma Bashir Idris Ngogon da ya sada mu da ku ni shehu Bala Kabara nake cewa mu hada a wani shirin da yardar Allah.